gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a wafirin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kawo mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin radio da suka hada da FM a can Nijar din da suka hada amfani sarauniya niya sai kuma a kasar Ghana za ku iya jin mu daga birnin Kumasi wato a san Alpha Radio za kuma iya kama mu ta yanda kizo akan VOA Hausa dukkan ko kuma sashin Hausa.com to a duk ranar litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ranar 8 ga watan April ma shekara ta 2019 zamu magana ne akan muhimmancin tarbiyya
idan ya zamanto cewa kana magidanci kana cin mutuncin matarka a gaban ƴaƴanka to yaran nan za su tashi ba sa kallon ka da mutunci kuma su kansu abinda za su dauka kenan in kuma mace ita take wa mijinta wulakanci yayin da aka yi aure ita ma abinda take gani ma'aikunta yake a ma'aikiyarta take wa ma'aikunta haka za ta je ta shimfiɗa a cikin wajen
to madalla kasancewar mun kwana biyu muna magana akan karuwar wato mutuwar aure a arewacin kasar mu ta Najeriya mun tabbawa al'umma daban-daban kamar biki neman aure lefe da sauransu kuma yau zamu yi magana ne akan muhimmancin tarbiyya nagari a cikin zaman aure tsakanin ma'aurata da kansu wato tun daga wurin bincike akan tarbiyyar muhimmanci wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta tattauna mana da jama'a sannan zamu wato mun tuntuɓi masana addinai akan wannan batu to yanzu barin fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na ma'abota Facebook inda muka tambaye ku menene muhimmancin tarbiyyar nagari a cikin zaman aure ga kuma yadda kuka amsa mana
to amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Mutula Ibrahim Zangon Daura inda yake cewa ma'aurata za su dawama a matsayi na aure tare da samun zuri'a ta gari
shi kuma Abdulkadir Sarkin Hurimi yace yau da gobe tabbas tarbiyya tana da muhimmanci ganin idan iyaye na da tarbiyya yara ma za su yi tarbiyya
to sai kuma amsar gani Hafsat Allah sa na faɗi wannan suna daidai inda take cewa tana taimakawa ma'aurata wajen samun nagartacciyar rayuwa da yin abu wa yadda ya dace a lokacin da ya dace
daga nan sai kuma Mustafa Salisu Busau yace yau da gobe ai tarbiyya a cikin aure ita ce auren domin idan babu tarbiyya aure ko awa daya ba zai yi ba za a rabu
to sai kuma amsar Musa Maina Kandilwa Bukar inda yake cewa hakika tarbiyya yana da muhimmanci sosai
shi kuma Sunusa Ahmed yace assalamu yau da gobe ni dai ana wa ra'ayin tarbiyya ita ce kashin bayan zaman aure domin dole zaman aure sai da biyayya saboda rashin biyayya yana jawo mutuwa aure da wuri
to sai kuma amsa na gaba daga wurin Murtala Usaini Chuwasu inda yake cewa tarbiyya ita ce tushen zaman aure mai nagarta
sai kuma Ibrahim M Muhammad yace hakan na sa aure yayi dadi ma'ana ya zama mutuka raba wato tarbiyya kenan
to sai kuma amsar Husaini Abba Dambam inda yake cewa muhimmancin shine daurewan zaman aure
daga nan sai tukur haraka tsohon garin Rijau yace salam yau da gobe muhimmancin tarbiyya ga zaman aure shine yinayi barna bari
sai kuma amsar Haris Alkanawi Goran Maji inda yace yau da gobe ikon Allah hakika kyakkyawar tarbiyya ita ce ginshikin tsaftataccen zaman aure
sai kuma Lawal S Zazzau yace hakika yau da gobe tarbiyya ita ce ginshikin zaman aure domin tsakanin ma'aurata ana iya rasa tsafta da iya girki kuma a zauna lafiya amma banda tarbiyya domin matukar mace ba ta da tarbiyya to ko aure goma tai sai an sake ta
sai kuma amsan mu na ƙarshe a yau daga wurin Abubakar Musa Enzuma inda yace ai tarbiyya ita ce komai in har ba tarbiyya ai akwai damuwa to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu
ta wannan haka yake to Sarfilo yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji domin jin tattaunawar da ta yi
a wannan zaure ina da mutane biyu waɗanda za su gabatar da sunansu sannan za mu tattauna akan wannan maudu'i da muke da shi zan fara daga hannun dama na sunanka
Jabir Abdullahi Jos
to sai ke kuma Hajiya
sunana Amina Umar daga Jos
to baki barkanku da zuwa zan fara da kai Alhaji Jabir me kake gani yake janyo a samu nasarar aure
alhamdulillah kasancewar samu wannan dama da zamu dan tofa bakin abinda muka dan sani dangane da abin da yake faruwa ga ma'aurata mafi ala anan wajen shine tiran gini ranza ne daga farkon aure akwai abin da ake dangantaka da take cudanya idan aka dasa auren akan gaskiya kowa ya san matsayin sa kafin aka zo aka yi aure to in duk wata abinda zai zo da karfin namijin ko kuma da rashin karfin sa idan iyali ta sani har ta yadda da wannan to duk abinda zai zo yakan zo da sauki na farko kenan na biyu ita kuma bayan abinda ake gani kar ta dauki buri mai yawa ta dura masa to idan aka samu irin fahimta na irin ba irin wannan burace ko kuma ta gana abun wani a wajen kawarta ta ce shi za ta yi amfani da shi ko sai mai gidanta ya mata to abun zai zo da sauki insha Allah
to Hajiya me kike ganin yake janyo a samu nasara a zamantakewar aure
bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum gaskiya samun nasara a zaman aure shine kaman yanda dai ga abokin hirar nawa ya fara fadan magana gaskiya ne in ji tsakanin saurayi da budurwa za a yi aure a tun farko to a fito a yi gaskiya shi kar ya zo da ƙarya ya zo da gaskiyan shi kawai in yana da shi yana da shi in babu babu to in har ya fito haka suka yi aure to gaskiya yana tafi za a yi zaman lafiya kuma babu wani hargitsi da wani abubuwa da za a samu a tsakani amma har in ya zo da ƙarya ya ce shi a'a shi mai kuɗi ne a'a shi wannan ya zo ya kashe iyayenta kuɗi ya yi me su su dauki ya su bayar to kaga anan gaskiya daga baya ana da ana kuka saboda me babu gaskiya a cikin al'amarin yawa to abinda muke so kenan duk wanda zai abu kawai ka fito ka faɗi gaskiya kawai to gaskiya aure yana tafiya da dadi a wannan amma in aka ce ba gaskiya to gaskiya abun ba da zaman aure to kin ga nan majan mu muna roƙon iyayenmu maza da mata duk wanda yazo neman aure to ya tsaya kawai ya faɗa musu gaskiya
to amma yawancin su iyaye sukan ga kaman wato sun fi son inda ƴaƴansu za su je su samu walwala da sakewa ba inda za su je su samu takuruwa ba
wannan in muka duba muka gani duk ma iyayenmu mata gaskiya mu muke kawo wannan kuma saboda me barin shi in na saurayin ya zo ya yi mata gaisuwa ɗaya ya ɗan ɗauki kuɗi ya bata mai tsoka to gani take gidan nan akwai danko to fa bata san fa karshe dan maiko ne kalilan yazo ya lasa mata ba ta dauki ya tace ita shi za ta bawa sai ta je kuma ayi ta kwakwa ba haka gidan yake ba ayi ta fama ko ba haka bane to wannan kin ga gaskiya iyayenmu gaskiya mu zauna mu duba wannan abun gaskiya in za ka aure da ya ka zauna ka yi tunani kuma ka duba yanayin yanda mutumin yazo maka ka duba shi tukuna kafin kuma ka yi bincike tabbas haka gidan shi yake ko ba haka bane
to Alhaji Jabir akwai matsaloli waɗanda ake samu a cikin aure kana ga kaman me yake janyo a samu matsaloli a cikin aure wanda tun daga farko kila a ce an yi auren soyayya ne daga baya sai ka ga waɗansu abubuwa na fitowa wanda yakan zama na bacin rai me yake janyo haka
to alhamdulillah kaman yadda Hajiya take magana dazu ta yi magana akan maganar tarbiyyar iyaye iyaye a har kullun idan yin mutane suka zo aka zo aka yi aure su tabbatar da cewa bayan an yi auren nan an gama duk tantancewar da ya kamata a yi a tabbatar da waɗannan su ma masu iyali ne yanzu ba yara ba ne a ba su wannan haƙƙin nasu na su ma magidanta ne yau kar a shiga tsakaninsu a ce yarinya kullun an zo an shiga tsakaninta da mijinta me ya miki me bai miki ba dan su ma magidanta ne yanzu so a kyale su su yi gaban kansu sai dai idan abin ya kasance akwai abubuwa ne wanda yake kaman yanzu da ake samun shaye-shaye da wayansu abubuwa idan an samu wayansu irin abubuwa marasa irin haka to shine za a zo a shiga tsakaninsu a dinga sanin cewa me ya dace ko kuma me bai dace ba amma tabbas duk wanda ya mallaki hankalinsa an yi nema na soyayya aka samu an samu maslaha da komai an tabbatar da wayannan sun dace juna to sun zama magidanta ne su ba yara ba ne
to Hajiya me yasa ake samun matsaloli a zamantakewa na aure
gaskiya zamantakewa na aure yazo da matsaloli da halin iyayenmu gaskiya. Na daya kamar a ce a misalin uwa ta aure da yarta. Ta aure da yayata ta fada ki. Ke kuma uwa daga baya sai ki dinga bi kina shiga gidan yar. Ki ga menene yake ya take yi. Ko ba haka ban to yanayin yadda uwa za ta shiga ta gano abin da yarta take yi. Ya kamata a nan wajen za ta ce kika bashi yayi haka ya miki kaza. Ko kuma kina zaune ga yar kawarki tana abu kaza mijinta na mata kaza ke kina zaune har yanzu a haka to kin ga nan wajen ma in uwa ta tafi miji na shigowa to zaka ga canji to a nan wajen shine muke kokarin mata mu iyaye gaskiya mu duba yanayin zaman gidan auren yayan mu bai kamata ma uwa in ba wani abu ne ya cancanta ya zama dole sai kin je gidan yarki ba bai kamata ki je ba ki yi hakuri da zuwa dan gaskiya shi mu iyaye mu muke bata zaman auren yayan mu gaskiya.
To kamar yadda ita Hajiya ta alakanta matsaloli yawanci da mata wato su suke mafi yawa su suke haddasawa kai kana magidanci yawanci halayen iyayen na yakan shafi tarbiyyar ƴaƴansu ta yaya kake ganin kaman wato zamantakewan aure ke shafan tarbiyyar da ƴaƴa ke samu yanda ko dai a samu ƴaƴan sun zama masu halaye masu kyau ko kuma a same su sun zama akasin haka.
To alhamdulillah ya ma mafi akasari a cikin abubuwan da yake faruwa dangane da kafin yara ma su yi aure suna zaune da ku suna kallon wani irin tarbiyya kuke kai da iyalinka sun fi daukan abin da kuke yi akan abin da kuke gaya musu. Idan ya zamanto cewa kana magidanci kana cin mutuncin matarka a gaban ƴaƴanka to yaran nan za su tashi ba sa kallon ka da mutunci kuma su kansu abinda za su dauka kenan in kuma mace ita take wa mijinta wulakanci yayin da aka yi aure ita ma abinda take gani ma'aifinta yake a ma'aifiyarta take wa ma'aifinta haka za ta je ta shimfida a cikin wajen. So yana da kyau duk abinda muke yi ya kasance yaran nan koda mun rena yaya wayan su yake yaran yanzu irin Allah ya ba su wata irin fahimta fiye da irin fahimta ta mutada. So duk abin da zamu yi ko mun kankanta su duk wani abu marake mu dinga danna zuciyar mu kar mu tsuwa juna mutunci a idan su dan wannan yana tasiri akan rayuwar su ta gaba. Eh ina da shekaru 25 yanzu da aure.
Kana ganin kaman ta yaya za a magance matsalolin da ake samu a cikin aure?
Eh to yanzu mafi akasari abin da yake faruwa aure yazo ya zama wani irin abu da ake ce mai institution da yake ba wai magana kaman family issue kawai ne ya zama gabaki ɗaya komai da komai na cikin aure. So abinda zaka yi la'akari da shi anan da ya zama institution komai da komai akwai department da sai an lura da su an ɗauki akwai ɓangare da za a lura da su yawwa tun daga kiwon yaro mace a zamanto ta sami ilimi in ilimi ne ta sami bayan ilimi na addini da botwise na turan da abin nan ya da boko sannan ya zamanto cewa magana sana'a din nan ya zamanto ci ma yana da muhimmanci sosai sannan kuma a duba alakarta da mutane da ke cuɗanya da su society kenan irin abokananta da irin wayar da suke cuɗanya da su to har in muka sa wayannan a cikin la'akari to in Allah da abubuwan za su dan zo mana da sauki.
To Hajiya kina ga kaman me yake janyo matsaloli a samu a tsakanin yara wajen tarbiya?
Eh gaskiya tarbiya ta wajen yara yanzu mu iyaye dole yanzu abubuwan ya riga ya zama kamar ruwan dare tunda a yanzu mace za ta aihu za ta tara yara kamar ƴaƴa 5-6 a gabanta to uba yana nan in yaro yayi abu a gaban uban maimakon yayi wadan fada sai sake yana jiran uwar ta yi fada wata kuma uwar tana kallon dan yana yin abun ba za ta iya buɗe baki ta ce kai bari ko kuma abin da kai ba mai kyau bane sai ta yi shiru kai ko yaro kai wannan abun ba ai maka fada ba gobe kai gani kake kama abu mai kyau ne to ko a ina ne zaka aikata wannan abun gani kake mai kyau ne to amma in dai har iyaye kana zaune dan ka yi abin da ba shi da kyau to maza ka kwabe shi in ya kama na duka ne ma kama shi ka dake shi ka nuna mishi abin da kai nan fa ba mai kyau bane to gobe in zai tuna zai ce fa da ne kaza an dake ni ba zan kara ba to ka kin ga nan ma yana daya daga cikin tarbiya na yaro in bai samu ana mishi haka ba dole yaran mu za su zo su karfin mu nan gaba kana kallo kana so kai wa yaro magana ba zai yi ba ko ba haka ba kuma ba zai ga darajar wani mahaifin wani a waje mishi magana ya amsa ya ji wannan magana ba tunda ne a gida ba a nuna mishi ba ko ba haka bane
to yanzu kina ganin kaman ta yaya za a magance wannan matsala
gaskiya in mu iyaye mata mun dare mun yi damara to za mu maganta wannan abu gaskiya dan fa sai mun yi damara iyaye mata dan gaskiya wannan abu da maza amma laifin mu mata yafi yawa saboda a gaskiya duk abin da za a in dai aka fada gaskiya to zai tafi mu iyaye mata mu zauna mu dubi tarbiyyar da ƴaƴan mu suke ciki yau ko ta hanyar shaye-shaye ne wani abin sanadin uwa ita take sa dan take shaye-shaye saboda menene a nan yau yaro in ya tashi ya dauko minzinin girma zai tafi makaranta school bai je school ba ya dawo in ya dawo mun tambaye shi me aka yi a school duba book din shi ki ga wace date ne a jikin book din in kika ga bai yi ba to gobe ta tashi a gaba ku je school din yau me ya hana wani je bai zo school ba ga assignment ba ko ba haka bane to in yaro ya ga kina mishi wannan nacin to dole zai shirya tafi in ko bai je ba yana baki san ina yake zuwa ba baki san wani abokane yake bi ba to annan yake ka mana lalacewa yara tun farko yaro sai ka gani ya bi kananan yara a su ne ɗan sanda wa ɗan tsara suka a su ne ɗan shaye-shaye yara kanana me yake ka haka sakewan iyaye amma in kika nuna kika bi yaron ki yana zuwa maka baya zuwa makaranta kika dau doka gobe kika je school kika samu principal in yaro bai zo ba ka gaya mu zai tafi kina nuna haka to zaki ga yaro ya tafi in kuma yaro ya zo da safe yana da aboki yau ya kawo gobe ka haka ce kai kai me yayi a ina kake samu wa'annan yara ƴaƴan waye da waye kai bincike ka gano yaran nan yaran waye ko kuma yaran nan me yake ina suke zuwa kai bincike ka gani to ba kai bincike ba ka bar yaran ka kawai salale yana tafiya to a gaskiya yaran mu su mu muke sakewa gaskiya mu mata saboda uba ya tafi nema ko ba haka bane uba ya tafi nema ya bar ƴaƴan shi a hannunki dan mu ne ake bari wa gadi dan kaman gadi ne ka tarbiyar da ƴaƴanka shi ka uba ya tafi bai san me ba sai ya dawo in yayi wani abu ne za a zo a same shi da dare wani kaga danka ya kaza sai dai ya ce to ai bana na ke kuma baki fada mu uban kin ce ga abin da wani suka yi da rana ba kin boye in ya zo zai fada ki da rana ne suna tafiya ka dazu da yara kai dai sha'anin ƴaƴa ne ya kuruciya ne gobe zai to da kuruciya yake mikewa yazo kuma ke kanki ke ma dan ya fi karfin ki a gida to kin ga gaskiya mu mata mu dawo mu duba yanayin rayuwa ne yanzu mu canja
to jama'a masu sauraron mu na gode da wannan zarafi da ku baki kuka bani domin tattaunawa akan yanda zamu shawo kan matsalolin da muke fuskanta ko dai a zamantakewan aure ko kuma a wajen tarbiyyar ƴaƴanmu da fatan na sake neman ku za ku sake bani wannan lokaci na gode yawa a madadin su bakin nawa ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa sai mun sake saduwa mu huta lafiya
ke to maryam kin ji tattaunawar Zainab Babaji da tawagarta akan wannan batu da muke magana to yanzu kuma lokaci da zamu je ga hirar da abokiyar aikin mu Amina Bahara Auna tayi da malama Joweriya daga Bauchi
to assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
bakoncin wa muka samu yau a zauren yau da gobe
malama Joweriya daga Najeriya Bauchi
to malama Joweriya yau muna tattaunawa akan muhimmancin tarbiyya a cikin aure wani irin karin haske zaki mana akan wannan batu
da uzubillahi shamil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar da muka sani dai aure kan kanta ka tokar dinta tarbiya ce wato ana nufin da mijin da matan da ƴaƴan da zamantakewar gaba tarbiya ce domin abin tambaya ne idan an ce tarbiya a cikin aure ba kawai ana nufin tarbiyyar ƴaƴa bane a'a ana nufin tarbiya tun daga kan uba uwa da duk wanda ake zaune da su muna nufin idan ma akwai uwar miji, uban miji, dangi, kowa tarbiya ya hau kansu. To na farko abin da ya kamata mu gane tarbiya yadda yake farawa shine kai ka gyara kanka a matsayinka na uba wanda kake zauna a kai. Akwai abubuwan da bai kamata ka yi ba wanda matarka za ta gani ko kuma abubuwan da matar da za ta yi miji ya gani. Domin shi zamantakewa na auratayya ana kafa shi ne akan soyayya da kuma tarbiya. Tarbiyar nan shine abin da mutum zai yi ya sawo mutane a duniya cewa su tabbatar da cewa ya san abin da yake yi ya bambanta daga dabba wanda halinsa, kwakwalwansa yana nan da cikakken hankali sannan kuma yana da addini misali yana da addini ba haka kawai ke zaune kara zube ba wannan shine tarbiyar rayuwa sannan kuma idan aka baka yaya Allah subhanahu wataala ya baka baiwa yaya daga tarbiyar kanka da kai a matsayinki na uwa ko matsayinka na uba shine yayan suke dorewa akai domin yaya farkon antitan su wato malamin yaya na farko a duniya shine iyayen su musamman uwa ita karan kanta ita ce malamar farko wa yayanta to idan aka wayi gari ita uwar ko mahaifin bai tarbiyantu da wasu dabi'u ba sai a zo a samu yayan kuma sun kokoyo wannan dabi'ar daga wajen iyayen idan kuma suka koyi wannan dabi'un kenan daga wannan wurin iyayen sai a samu kuma society ya zo ya baci saboda irin wannan tarbiyyar da suka dauki saboda haka mu sani cewa idan an yi aure ba wai kawai a ce a'a tarbiyya ayi wa yaya tarbiyya ayi wa yaya tarbiyya a'a tarbiyyar nan dole mu sani mu da muka yi auren mu sani cewa tarbiyyar yana farawa ne daga kanmu wanda muka yi auren domin tarbiyya baya farawa sai ka zauna ka nemi waye mijin da zaka aura waye matar da zaka aura saboda a haifi yaya su ma da za a tarbiyyantar da su ta hanyar alkhairi wanda kuma society zai zamanto yana alfahari da wa'annan yayan wannan ita ce tarbiyya wannan shine ma mafi abinda ake nema a auratayya shi yasa ba a aure sai an yi bincike domin tarbiyyar ake bincikawa idan aka tashi auren ɗa namiji ko auren ya mace abinda ake bayan ya nuna yana son yar ku ko kuma an amince da shi ba za a amince da shi ba tukunna sai an je an duba wani irin tarbiyya ne da farko za a iya dubawa a'a gidan su ana shaye-shaye gidan su masu kamun kai ne ya dabi'ar suke yayi wai-wai saboda an san shi yaya suna gado daga inda akai aure to tarbiyyar gida yana tasiri da kware da gaske idan har ba a samu tarbiyya ingantaccen tarbiyya ba daga inda aka auro mata ko inda aka samu mijin auren to sai a samu ƴaƴan da za su haifa ba za su tarbiyya ba saboda haka tarbiyya yana tasiri kware da gaske a zamantakewar auratayya wannan shine
sannan kuma malama ina so in san rashin tarbiyya wani irin rauni yake kawo ma al'umma
ya subhanallah idan aka ce rashin tarbiyya yana da cin abin da yake gurɓata al'umma mummunan gurɓata al'umma na farko mu dauka mu gani shi rayuwa ana koyi ne da abubuwa na alkhairi abubuwa na kirki idan aka zo aka samu al'ummar da batta da tarbiyya al'ummar da batta san ingancin tarbiyya ba to gaskiya al'amari al'ummar ta zama gurguwar al'umma ta zama karkashacciyar al'umma ko mu ce gurguwar al'umma da ba za ta haifar da alkhairi ba na farko mu duba mu gani idan muka ce tarbiyya duk inda gida ya kai na farko ne za a san akwai sanin manya sanin darajar na gaba da kai sanin na gaba da kai shine ka san darajar tsoho domin tsoho ne ya haife ka ka san darajar mahaifiyarka ka san darajar mahaifinka iyayunka ka sani duk lokacin da ka ga babba ya shiga damuwa a matsayinka na yaro za ka tsaya ka taimake shi kaga wannan an baka tarbiyya abu na biyu shine babu yanda za a yi ka tsaya ka ce za ka zage na gaba da kai wannan domin ka san in ka zage na gaba da kai ka zage iyayenka ne ko ka zage iyayenka ne saboda haka za ka yi kokarin kare wannan abin da ya biyo ba shine sai mu duba sutura idan kika duba sutura inda ake tsaya rufe tsarecin ki kika san muhimmancin tsareci da tare kanki a matsayinki na ɗa mace ko na ɗa namiji sai a samu idan an je wannan kina da kunya kuma mu a matsayin mu na musulmai mun sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da kunya da imani ɗan uwan juna ne matukar babu ɗaya to ɗayan ma baya nan saboda haka sai a samu matsala matukar babu ɗaya to wannan kenan na kunya abin da ya biyo ba shine sai a sani duk inda kika tafi matukar kina da tarbiyya idan kuma kunya na ciki ko namiji ne ko na mace zai rike tutar gidansu zai rike kambun gidansu cikin mutunci da kima da daraja zai yi wahala kaga a ce wani zai gurbatar da shi to kinga idan har al'umma ta san wannan aka tarbiyyantar da ita akan wannan tarbiyya ta san darajar na gaba da ita ta nemi na kanta ta sani cewa akwai abubuwa da yake iya bata al'umma kamar su shaye-shaye su zinace-zinace yawan banza rashin sani ya kamata wannan karshe abin da yake gurbata al'umma to duk wanda yake da tarbiya ko zai yi kokarin tar waɗannan guraben da ba za a samu waɗannan aikin banza ba sannan al'umman da take da tarbiya za a same duk wanda ake mu'amala shi kawa ne aboki ne za a same suna mu'amala ne na kirki domin dukansu sun san me suke yi wannan shine
To madalla a gaida malama Juwairiya daga Bauchi Sarfila ka san ko da za a cikin ra'ayoyin da ake turowa wani ya ce in babu tarbiya a wurin ko awa ɗaya ba zai yi ba za a saki
to fa lalle fa
to Allah ya kyauta
tarbiya ba ma ga aure ba ko ga zaman rayuwa ma tana da muhimmanci
wannan haka yake to yanzu kuma bari mu je bangaren addinin Kirista mu ji muhimmancin tarbiya a zaman aure ko kuma ma shirin auren abokin aiki na wato kan shi Sarfila nan da muke tare da shi ya tattauna da Reverend Yawa Aho akan wannan batu
tarbiya wani babban aiki ne a addinin Kirista wanda Ubangiji Allah ya ba ma'aurata wanda duka miji da mata suna da haƙƙi na yin wannan tarbiya kuma duka littafi mai tsarki tunda shi mai gida shi ne kan gida kusan dukan nawayar tarbiya ta koma a kansa kuma magana Allah ta nuna mana cikin misalai 22 aya 6 cewa ka koya wa yaro yadda zai yi zamansa in ya girma ba zai manta da dukkan abin da ka koya masa ba. Kaga tarbiyya da suke nuna hali ne na yin yadda ya kamata cikin rayuwa. Daga wanda Ubangiji Allah ya ba aiki shi ne mai gida. Domin har uwar gidan ma zai koya masa tarbiyya da ta kamata. Wannan shi ne tsari duka da koyarwar littafi mai ɗan.
To, Rabaran kamar ka ce nauyin tarbiyya ya rataye ne a kan mai gida shi zai koya matarsa. Shin akwai yanda ya kamata a ce tun daga gida matar ta koyo tarbiyya ta san tarbiyyar da zaman auren da zarar an shigo gida sai ya kawo nashi ta kawo nashi a hada a zauna lafiya?
Eh, ai ka rata ba da na faɗa da farko. Duk da mai gida ta ce shi ne kan gida, ita ma kanta za ta kawo halin tarbiyya wanda in yaya sun ne za su tare ne domin su sa san yadda ta kamata. Da ne in ba ta aka ce shi ne kanka. Kawo halin kirki ya kawo halin kirki a haka a samu tsaya na kwarai wadan za su taso da halin kirki ba tare da wani mugun abu ba.
Wato kamar yadda zamanin nan yake yanzu shin wani matsaloli da kace akan samu ko wata matsala ce ta fi yawa ga ma'aurata a bangaren tarbiyya?
Matsalolin gaskiya suna nan da yawa mafi yawanci ta gani babban matsala ita ce ga ma'aurata waɗansu ba su damu da yin tarbiyyar ba kaga wannan ita ce babban matsala. Domin mutum ana so a samu iyali na kwarai dole ne sai an fara da tarbiyya. Wani lokaci za ka ga mai gidan bai damu da yin tarbiyya ba ko kuma shi yana yi uwar gidan tana warware mai ko kuma ita tana yin shi yana warware wato kaga a ƙarshe za mu iya cewa rashin tarbiyya ɗin nan shi ne babban matsala tsakanin ma'aurata a yanzu. Ana kawo ya'ya amma ba a damu da halin kirki na su ko kuma a sa su a hanyar da ta kamata ba.
To a matsayinka na malamin addini wani kira za ka yi ga al'umma ko kuma musamman ma matasa da yanzu suke buƙatar sanin wannan yadda za su riƙe kansu a lokacin zaman aure domin a zauna lafiya?
Ka gani da matasa gaban abin da za mu yi kira a kansu shi ne su karɓi tarbiyyar iyaye kuma in sun yi aure su ma kansu ta ɗauki wannan nawa ya fi amma ka gani wani abu ne shine wanda bai ci ba ya ƙoshi ya shi zai ba wani. Idan kin farko iyaye ba tarbiyya sun haifi ƴaƴan da ba tarbiyya su ma an suka yi auren za su zama da tarbiyya ba don haka magana ce da san nawa a kan iyaye su zama masu tarbiyya sannan kuma su sa wa ƴaƴan wannan tarbiyya. Kusan rashin wannan da ya sa yau in ka lura ƙasanmu da yanayin da muke ciki ya kai inda ya kai yadda sai dai muke Allah ya mana gyara.
To Rabaran Yawa Aho mun gode kwarai da gaske.
To madalla.
To wannan haka yake kuma yanzu haka dai gashi lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan. A madadin wanda ya taimaka mana haɗa wannan shirin wato Daniel Brown da injiniyan Mr. Santos da kuma Sarfila Hashim da ya taimaka aka kammala wannan shirin yanzu. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.